الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين وآله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سورارو، السلام عليكم، بركم من ساك صادوا أتكن صاب شير من فتوى رحمة إن دني شهو بلا كبر نكي قبات الدون نشري أهل ينزو tare da shehu malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a, nazarin addinin shari'a da addinin musulunci a jami'ar Bayero dake nan Kano. Kada a manta, za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta lambar waya, wato 0800 555 443 0800 555 443 ko kuma akan lambar waya wato 0800 578 9274 0800 578 9274. Za kuma iya aiko mana ta adireshin mu na yanar gizo, wato fatoyirahama@yahoo.com, ko kuma a dandalin mu na sada zumunta, wato Facebook, akarmakallah muslima.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، إنوام صورة رمى أن الوقتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سات تكن دسك وقباتا من يما كان أكن أبن ديشا في أبو بوان دسكي كارا ومؤمني إيمان انسا وانا مكفدي أبو بوان مسلم داما وانا مكتشي aikata su yana sa mumini imanin sa ya karu, kamar abin da ya shafi sanin sifofin Allah da sunayensa, karanta sirar manzo sallallahu alaihi wa sallama, karanta sirar magabata, tadabburin alqur'ani da tintinjini akan ayoyinsa da ma'anoninsa da sauran abubuwa da muka faɗa. To sannan akwai abubuwan da suke rage imani, kamar yadda muka sani imani yana karuwa da karuwar da'a ga Ubangiji, kuma yana raguwa ta hanyar da'a ga shaidan. Saboda haka ya wajaba ga musulmi ya san abubuwan da suke kara za su kara masa imani, kuma ya san abubuwan da za su rage masa imani. Sanin su zai sa ya guje musu, ya yi kokarin nisantar da kansa daga gare su, kamar yadda Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu yake cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna tambayar sa game da alkhairi, ni kuma na kasance ina tambaye shi game da sharri don gudun kada ya riske ni. Wannan hadisi ne sahihi, yana cikin Bukhari da Muslim. Shi yasa mutum yana da kyau ya san menene sharri, ya san menene abin da yake mai cutarwa, domin ya guje masa, ya nisantar da kansa daga gare shi. Kamar yadda mai fada yake fada, yake cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi wa man lam ya'rif ash-sharra min al-khayr yaqa fihi. To na san sharri ba dan in sharri ba, sai dan in guje masa, in kare kaina daga gare shi. Wanda duk bai san sharri ba, bai san al-khayri ba, to zai fada cikin sharri. Saboda haka yana da kyau a sanar da mutane abubuwan da zai cutar da su domin su guje su, domin su yi kokarin tsare kansu daga fadawa cikin su. Rashin sanin abubuwan da suke nakasa imani ko su sa ya ja da baya, shi yake sa wasu ma suna fadawa cikin aikata su. Babban abinda mutum ya kamata ya fahimta cewa tunda imani yana karuwa ta hanyar yi wa Allah da'a, to ashe kenan zai ragu ta hanyar yin sassauci ko sakaci da abinda ke da'a ce ga Allah. Wato barin yin aikin da'a, yin biyayya ga Allah, yakan jawo imani ya ja da baya, imani ya ta raguwa, ya ta yin kasa, kamar yadda yawaita da'a din yakan sa shi imani ya ƙara yawaita, ya ƙara hauhawa. Saboda haka iya gwargwadon yadda mutum zai bar da'a ta Ubangiji, gwargwadon yadda imaninsa zai ragu, kuma gwargwadon girman da'a din, gwargwadon girman abin da zai ragu. Idan ya bar da'a da take wajibi, kaga babu shakka abinda zai ragu daga imaninsa shi ma ba karami bane, sabanin wanda zai bar da'a da take mustahabbi ce, ba wajibi bace. To koda kuwa bai samu wato karuwar imani ta hanyar aikata wannan da'a ba, to raguwar da zai yi bai kai na wanda zai bar da'a da take wato wajibi ba. Allah ta'ala yana cewa a cikin سورة الشمس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتوند يتسلك كيزوش يسا ويتسلك كيرانسا تيار بوتا كما حقيقة واندا يأينهن تربي ديرانسا چكين ليفو فكا دسابان الله تواند كما يتابي baga wannan nasirin alqur'ani da yake nuna maka muhimmancin yiwa Allah ta'ala biyayya da kula da wannan biyayya din yana daga cikin abin da yake sa rai ya tsarkaka ko zuciya ta tsarkaka a mutumin duk da ya aikata aikin alkhairi ya aikata ayyukan da Allah ta'ala yake so ayyukan da'a to wannan ya tsarkake zuciyarsa saboda haka ita zuciya ana tsarkake ta ne ta hanyar yiwa Allah da'a kamar yanda Qatada ibn Da'ama Sadusi rahimahullahu ta'ala yake cewa man amila khairan zakkaha bi ta'atillah wanda duk ya aikata alkhairi to ya tsarkake zuciyarsa da da'a ga Ubangiji saboda haka wanda zai yi da'a ga Allah shine ya gyara zuciyarsa idan zuciya ta gyaru kuma to imani kuma zai ta karuwa zai ta hawa zai ta habaka sabanin wanda ya turbide zuciyarsa ya binne ta da sabon Allah kamar yanda yace wa kad khaba man dasa kuma hakika wanda ya turbide ta ya binne ta da sabon Allah wannan ya tabi saboda haka mutum zai halaka ta hanyar ya bar biwa Allah subhanahu wataala da'a ta hanyar ya bice hasken da'a daga zuciyarsa ta hanyar ya nisanci duk abin da ke da'a ne don haka duk abin da ke aiki ne wato na kwarai to ana bukatar sa sanda mutum duk ya bar aiki na kwarai to ya bar abin da yake zai taimake shi a wajen haɓaka imanin shi shi yasa annabawa suka fi kowa wajen imani sannan masu bi musu sune almajiransu musamman sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama suka yi wa kowa fintinkau saboda yawan da'arsu sannan kuma waɗanda suka zo daga baya kuma suka zama suna sassauci da sakaci wajen yiwa Allah da'a su kuma suka zama sun samu ci baya abubuwa da dama suna jawo mutum raunin imaninsa daga ciki akwai jahilci to jahilci yana daga cikin abinda yake cutar da imanin mutum har ya sa imanin ya nakasa ya rika ja da baya ya rika tauyewa to jahilci abinda ake nufi da jahilci shine rashin sanin Allah ta'ala da haƙoƙinsa da sifofinsa da abubuwan da ya wajabta wa mutum da abubuwan da ya haramta masa rashin sanin waɗannan abubuwa yakan jawo mutum ya fada cikin abin da zai cuce shi domin mutumin da yake da hankali ko ince mutumin da yake da ilimi ya san abin da zai cuce shi to ana ganin hankalinsa ba zai bar shi ya jefa kansa cikin wannan abin da zai cutar da shi ba an kaga mutum ya dukakiya dumfare abin da zai cuce shi ga dangadan ya auka masa to akwai wani abu na jahilci tattare da shi ko dai bai yarda cewa abin da zai cutar da shi ba ko kuma a ya rasa hankalinsa ne gaba ɗaya amma inda yana da hankali kuma ya san abu zai cuce shi to ba zai nufe shi ba kamar da kasancewa mutumin da ya san cewa wannan abu dafi ne idan mutum ya sha shi zai mutu to ba ta yadda za a yi yana sani ya ɗau wannan dafin ya sha ko da kuwa za a sanya dafin nan cikin abincin da ya fi kowanne daɗi to ba zai yadda daɗin abincin da ƙanshinsa ya ruɗe shi ya sha wannan dafi ba in kaga ya sha shi to akwai jahilci wato ya jahilci cewa wannan abun dafi ne kuma kisa zai yi ko kuma ya samu taɓuwar hankali ta yadda wato zai yi abin da zai cuce shi ba tare da ya sani ba don haka mutumin duk da yake da jahilci to babu shakka yana da wani babban abu wanda zai jefa shi cikin abin da zai cuce shi bai sani ba don haka idan har zai fada cikin abin da zai cuce shi wanda shine sabon Allah ta'ala da barin bin umarninsa da bujirewa umarninsa to babu shakka wannan imaninsa zai rika ja da baya don haka da abinda zaka ga mutum ya yi na zalunci ko ta'addanci ko aikata aikin alfasha ko aikata abinda Allah ta'ala ya hana to babban dalili shine jahilci da rashin kyakkyawan ilimi wanda zai nusantar da shi ga wannan abu don haka Allah ta'ala ya nuna mana a gurare da dama cewa jahilci shine babban makiyin mutum dangane da abin da zai amfane shi babban abin da yake jawo mutum ya fada cikin abin da zai cutar da shi Allah ta'ala yana cewa qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum alaha qala innakum qawmun tajhalun lokacin da annabi Musa alayhi salam ya kubutar da Bani Isra'ila daga Fir'auna, ainihin ya halaka Fir'auna, sai suka zo suka wuce ta gaban wasu mutane da suke bauta ma wani abu, wasu gumaka ba Allah ba, saboda jahilcin su sai suka rika cewa annabi Musa mu ma ka samo mana wani abun bauta kamar yanda waɗannan mutane suke da nasu abun bauta. Sai annabi Musa alayhi salam ya ce innakum qaumun tajhaluna, ku dai mutane ne da kuke cike da jahilci. Kaga anan Allah ta'ala ya nuna mana cewa jahilcin su shi ya ja har suke neman a samo musu wani abin da za su bauta wa ba Allah ba, bayan gashi Allah ta'ala kuma shi ya tsirar da su daga abin da yake a matsala ce gare su, shine Fir'auna. Hakanan Allah ta'ala yana cewa wa Lutan itqala liqaumihi atatuna alfahishata wa antum tusirun innakum latatuna rijala shahwatan min duni nisa bal antum qaumun tajhalun. Annabi Lut lokacin da yake cewa mutanansa yanzu za ku rika aikata alfasha alhalin kuna gani, a innakum latatuna rijala shahwatan, yanzu za ku rika biyan sha'awar ku a wajen maza ba mata ba, sai yace bal antum qaumun tajhalun, ku dai mutane ne da ke cike da jahilci. Kaga Annabi Lut alaihi salam ya nuna cewa jahilcin su shi ya ja su ga su rika aikata, wato su rika zai kewa mazaje maimakon matayen su na aure. A wani gurin Allah ta'ala yana cewa qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, yanzu wannan Allah za ku rika umarta ta bauta wa ya ku jahilai, wato saboda jahilcin su suna iya cewa ma ya bauta ma wani ba Allah ba. Hakanan Allah ta'ala yana cewa annabi matar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran matan mu'minai wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil ula, ku zauna a gidajen ku kada ku rika fita cikin ado kamar irin yadda mutanen jahiliya suke, wato mutanen da suka tashi a lokacin da babu ilimi babu musulunci. To duk wannan suna yana nuna cewa abubuwan da yake jawo mutane su fada cikin shirka da kafirci da fajirci da saban Allah, babban abin da yake haddasa wannan shine jahilci, rashin sanin Allah da sunayensa da sifofinsa da rashin sanin sakamakon da ya tanada wa waɗanda suka yi kyakkyawan aiki da kuma irin uba da ya tanada ga waɗanda suka munana aikin su. Shi yasa Allah ta'ala da yake cewa innamat tawbatu 'ala Allahi alladhina ya'maluna as-su'a bi jahalatin thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubu Allahu 'alaihim kana Allahu 'aliman hakima. Da Allah yake cewa kadai tuba ga Allah, wato yafiyar da Allah yake yi yana yin ta ne ga waɗanda suke aikata mummunan aiki cikin jahilci sannan su tuba nan take, to waɗannan su ne Allah ta'ala yake yafe musu, kuma Allah ta'ala ya kasance aliman mai cikakken sani ne kuma gwani mai hikima. A wani wuri yana cewa kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bi jahalatin thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Ubangiji ya wajabta wa kansa rahama cewa duk wanda ya aikata mummunan aiki bi jahala da jahilci sannan ya tuba daga baya ya kyautata aikinsa, to lalle Allah mai yawan gafara ne mai jin kai. Da ire-iren waɗannan ayoyi da suke nuna cewa mutumin duk da zai yi saban Allah yana yin shi ne a lokacin da yake cikin jahilci, inda a ce yana halarto girman Allah, yana halarto hukubar Ubangiji ga wanda ya yi irin wannan laifi, to zai yi kokarin ya kauce wa aikata wannan laifi. Shi yasa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kakkabin su suke cewa ba a taba saba wa Allah ba sai cikin jahilci, wato dukkan wani wanda kaga ya saba Allah cikin jahilci yayi saban, ko dai yana sani ko baya sani, wato ko da gangan ko ba da gangan ba, amma inda a ce yana halarto girman Allah a zuciyarsa, yana ganin irin hukubar da Allah ta'ala ya tara da wanda ya irin wannan saban Allah, kamar yanda yake ganin abin da yake gani da idansa a gabansa, to babu shakka zai yi kokarin ya ga bai jefa kansa cikin wannan hukuma ba. To sai da shedan ya rufe masa zuciyarsa, ya rufe masa idansa, ya rufe masa basirarsa, ya zama baya ganin komai sai sha'awar zuciyarsa, to a lokacin ne sai ya auka cikin abin da yake saban Allah ne. Don haka babban sababi wanda yake jawo wa mutum nakasa a cikin imaninsa da ci baya shine jahilci da rashin sanin Allah da rashin sanin sifofinsa da rashin sanin girmansa da kuma rashin sanin irin hukumar da Allah ta'ala ya tanada ma wanda ya laifi ya saba masa. Allah ta'ala ka ba mu dacewa.
Amin summa amin. Malam tambaya ta farko tana cewa a yi min bayani akan wannan aya. da yake cewa inna allaha la yaskaha an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim fa ammal ladina kafaru fa yaquluna ma za arada allahu bi hadha masala har izuwa adarshi.
Wannan aya tana cikin ayoyin suratul baqara. Suratul baqara kuma madaniya ce, wato ta sauka bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka zuwa madina. Aya tana cewa inna allaha la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha, Allah baya jin nauyi, baya kunyar kowa yayi misali da abin da yake yayi ko ya buga kowane irin misali. Misali ne da sauro ko abinda ma bai kai sauro ba ko yafi sauro. Fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim, wadanda suka yi imani sai su san cewa wannan magana ce daga Allah, gaskiya ne, gaskiya ne wannan abu kuma magana ce daga Allah. Wa ammal ladina kafaru fa yaquluna ma za arada Allahu bi hadha masala, amma wadanda suka kafirta sai su rika cewa wani irin misali Allah yake nufi da wannan. Yudillu bihi katiran, Allah ce yana batar da mutane da yawa da irin wannan misali. Wa yahdi bihi katiran, yana shiryar da mutane da yawa da wannan misali. Wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin, amma ba wasu yake batarwa da shi ba sai mutanen da suke fasikai. Wannan aya tana gaya mana irin abinda munafukai ko yahudawa kamar da wasu ruwayoyi suke nunawa suke gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da Allah ta'ala ya saukar da wani misali a cikin alqur'ani. Wato ubangiji ta'ala ya buga misalai da dama a cikin alqur'ani, kamar inda Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu duriba masalan fastami'u la inna alladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. الله تعالى yake cewa ya ku mutane an buga wani misali, an bayar da wani misali don ku saurare shi, lalle waɗanda kuke bautawa ba Allah ba ba za su iya halittar kuda ba, kuma da a ce kuda zai dauke musu ya dauke wani abu nasu ba za su iya kwato wannan abun ba. Wato irin gumakan da kuke sassadawa kuna bauta musu da itatuwan da kuke bautawa ba za su iya halittar koda kusan kucin kuda ba, da kuda zai zo ya dauki wani abincin da kuke ajewa gaban su ko wani abu da kuke cewa nasu ne, da kuda zai zo ya dauki wannan ba za su iya ainihin kwato wannan abun ba. Allah ya ce ga ufa talib wal matlub, da shi wanda yake neman biyan bukata a gurin su, da su da ake neman biyan bukata a gurin su dukkan su sun yi rauni kwarai da gaske, wato sun zama ba waɗanda suke da ikon ko katabus su aikata wani abu ba. To kaga wannan misali ne Allah ta'ala ya bayar da kuda a cikin alqur'ani. Akwai wani gurin da Allah ta'ala ya bayar da misali da ainihin gizo-gizo da yake cewa wa masalul ladina ittakhadhu min dunillahi awliya kamasali ankabuti ittakhadha baita wa inna ahlan albiyuti labaytul ankabuti law kanu ya'lamun. To Allah ta'ala yake cewa misalin waɗanda suka riki wani abin bauta ba Allah ba, Allah ta'ala ya ce misalin su kamar misalin tautau ne ko gizo-gizo wanda ya yi gida, gashi nan yana ganin ya yi gida amma ba wani gidan kirki ba, da ka sa hannu sai ka ya goshi ba ya da wani ƙarfi. Sai mafi inda auhanal biyuti da baitul ankabut, mafi raunin gida shine gidan da tautau ko gizo-gizo yake yi, da a ce sun sani. Kaga anan Allah ta'ala ya bada misali da gizo-gizo. To irin waɗannan misalai da Allah ta'ala yake bayarwa shine sai kafirai da munafiki suke ta wata irin magana ce wannan. Allah yana magana kuma yana magana kuda, yana magana da abinan gizo-gizo, suna izgili da wannan. To shine Allah ta'ala yake musu martani cewa Allah ta'ala baya jin dardar na kowa, ba tsoron kowa ya ga yayi misali, kowane irin misali ne, an ya dariba masalan ma ya bada kowane irin misali ne, ba'udatan fama fawqaha, yayi misali da ainihin sauro ko abinda yake yafi sauro girma ko bai kai sauro ba, wato wanda yake mafi kankanta daga sauro. Wato zai iya misali da wani abinda kuke ganin shi babba ne, zai iya misali da wani abinda kuke ganin shi ba bai taka kara ya karya ba, Allah in ya ga dama duk zai iya wannan. La iyaka mu'minai, su za su san cewa wannan daga Allah ne, amma waɗanda suke kafirai za su rika cewa mai Allah yake nufi da wannan. To Allah ta'ala ya yi wannan domin waɗanda suke mu'minai su ƙara shiriya, waɗanda kuma suke kafirai su ƙara bacewa, ko waɗanda zuciyarsu take cike da da ainihin cuta da najasa su kara ainihin dalbiya cikin batun su. To wannan shine abinda wannan aya take karantarwa a takeice.
Na'am. Sai tambaya da ta fito daga Hawwa'u Ibrahim, tace malam dan Allah a yi min karin bayani game da suratul Asr.
To suratul Asr sura ce da take mafi wato tana da kankan to gajartar ayoyi, ayoyinta gaba ɗaya uku ne. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma kuma tana cike da ma'anoni masu yawa kwarai da gaske, masu girma, masu fadi. Ta kunshi tsari na rayuwa gaba ɗaya, na rayuwar mutum, da a ce dan adam zai bi wannan tsarin da ta zo da shi, to babu shakka da ya rabauta, ya fita daga cikin asarar duniya da ta lahira. Allah ta'ala ya buɗe surar da rantsuwa, ya rantsuwa da lokaci, wato ya rantsuwa ko dai da zamani, zamanin nan ko kowane zamani, ko kuma zamanin da Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki, ko kuma zamanin wannan al'umma ta musulunci. Duk malamai sun fassara kalmar al'asr da wannan, ko kuma ya rantsuwa da lokacin la'asar, domin shi ma wani lokaci ne mai daraja, mai kima, kamar yadda nassoshi daban-daban suka nuna haka, cewa lokacin la'asar lokaci ne mai daraja, lokaci ne wanda yake da kima kwarai da gaske. To Allah ta'ala dai ya yi rantsuwa da abin da yake lokaci ne, sannan sai ya ce dan adam yana cikin asara, sai ya ce illa alladhina amanu wa amilus salihat, sai dai waɗanda suka yi imani kuma suka aikata ayyuka na kwarai, wa tawasaw bil haqqi, kuma suka yi wasiya, suka yi wa junansu wasiya da gaskiya, sannan kuma suka yi wa junansu wasiya da haƙuri. To wannan sura za mu gani Ubangiji ta'ala ya yi ishara zuwa ga mahimmancin lokaci, cewa lokaci wani abu ne mai mahimmanci a rayuwar ɗan adam, a rayuwar bil adama, domin dukkan kujuba-kujuba da yake yi yana yin ta ne a cikin da'irar lokaci. Duk wani abin da za ka yi mai amfani ne ko mara amfani, wanda zai ɗaukaka ka ne ko wanda zai ƙasƙanta ka, za ka yi shi ne a cikin lokaci. Don haka lokaci kusan shi ne, za ka iya cewa kwantena ce da ta ƙunshi dukkan ayyukan mutane. Duk aikin mutane ba ya fita daga cikin lokaci. Wannan kira ne zuwa ga mutane da su ɗauki lokaci wani abu mai daraja, su kiyaye lokacinsu, su ribaci lokacinsu, ta yadda idan ya riga ya zo ya wuce shi kenan. Kuma amfani da kalmar al'asr shi kansa akwai wata babbar hikima a ciki, kamar ishara ce zuwa ga cewa duk sanda aka ce la'asar ta yi, to fa rana ta kusa faduwa, kamar cewa ɗan adam a yanzu dab yake da wato lokacin rayuwarsa a doron ƙasa ta ƙare. To kamar a ce yamma ta yi, kaga rana ta kusa faduwa. To haka rayuwar ɗan adam take bayan aiko Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya zo wani lokaci wanda rayuwarsa ta kusa zuwa, rayuwar duniyar gaba ɗaya ta zo ƙarshe, domin Annabi sallallahu alaihi wasallama alama aiko shi alama ce ta kusantowar alkiyama. Yana cewa bu'istu ana was-sa'ata kahataini, an aiko ni da ni da alkiyama, kamar yadda ƴan yatsun nan suke, wato yatsar da take manuniya da ta tsakiya, tazarar da take tsakaninsu ba tazara bace ta zuwa gani. To ɗan adam ya samu kanshi a cikin wannan yanayi bayan Allah ya aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ya sani alkiyama ta kusa, saboda haka sai ya shirin ta, sai ya yi mata tanadi. Shi yasa Ubangiji ta'ala ya yi amfani da kalmar al'asr, shi innal insana lafi khusr, kuma duk ɗan adam cikin asara yake. Kowane ɗan adam ya shiga cikin wannan magana, wato duk ɗan adam ya zama cikin asara yake. Sai Allah ya yi togaciya, ce akwai waɗanda su wannan asaran ba za su shafe su ba, wato ba za su yi asara ba, za su ribaci lokacinsu, za su ribaci rayuwarsu, za su ribaci kasantuwarsu a doron ƙasa. Illa alladhina amanu wa amilus salihati, sai waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai. Allah ta'ala ya sifanta su da waɗanda sifofi guda huɗu, in ka ga dama ka dunkule su zama uku: imani da aiki na ƙwarai, wanda sifa ce guda ɗaya. Imani ba zai yiwu ba sai an samu ayyuka na ƙwarai, kuma duk sanda aka samu ayyuka na ƙwarai to za ka samu akwai imani. Saboda haka sai wanda ya sifantu da wannan sifa ta imani da aiki na ƙwarai, sannan ya yi wasiya, wata waso bil haqqi, sannan suka yi wa junansu wasiya da gaskiya, wato bayan mutum ya gyara kansa kuma ya yi ƙoƙarin ya ga ya gyara wani, ta hanyar kira zuwa ga Allah, ta hanyar nasiha, ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna, ta hanyar mutumin da bai yi daidai ba a ce masa bai yi daidai ba, wanda ya yi daidai kuma a ƙarfafa shi, a ƙarfafa masa gwiwa a ce ya ci gaba. sannan wata waso bil haqqi wata waso bis sabri, sannan kuma suke wa juna wasiyyi da hakuri, wato suke wa juna wasiyya da hakuri, saboda dukkan mutumin da zai zama na kirki ko zai yi kokarin ya gyara mutane, to babu shakka zai gamu da kalubale iri-iri, kalubale iri-iri na ciki da na waje, zai samu masu tsangwamashi, masu nuna shi, masu kiran shi, tura masa yan murya, da sauran abubuwa da yawa da zai gani wanda dole sai ya yi hakuri. Idan ba haka ba, to zai koma da baya, zai watsar da abin da yake yi ya hakura. To shi yasa Allah ya ce suka yi juna wasiki da hakuri. Kaga wannan sura babu shakka ta kunshi dukkan tsari na rayuwa gaba daya. Shi yasa Imam Shafi'i yake cewa ita wannan sura da a ce Allah ta'ala ma bai saukar da wani abu a Alkur'ani ba sai wannan sura, to da ta ishi dan adam ya san yadda zai rayu kyakkyawar rayuwa a duniya, ya koma ga Allah kuma ya ci ribar rayuwar da ya yi a nan duniya. Allah ta'ala ya masa kyakkyawan sakamako a lahira.
Na'am. To ma sauraro, ana sauraron shirin Fatoyin Rahman ne tare da Shehu Malamin mu Dr. Sheikh Muhammad Salu Umar Jiyan Lemu. Kafin mu ci gaba, kwamitin Sautul Haq na sanar da 'yan uwa musulmi cewa a wannan sati an koma karatuttukan tafsiri da littafin Tajridus Sharh, wanda Shehu Malamin namu Dr. Muhammad Salu Umar Jiyan Lemu ke gabatarwa a masallacin Usman bin Affan da ke gadan Kaya a ranakun Juma'a da Asabar bayan magarba zuwa Isha'i. Da fatan Allah ya bada ikon zuwa. Amin. Maran tambaya ta gaba tana cewa hadisin na nan Aisha, wanda wata mata ta tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallama game da tsarkinta na al'ada, ya kuma umarce ta ta yi tsarki da miski. Shin malam, mutum zai iya tsarki da kowane irin turare?
Daman abinda hadisin yake nunawa shine ishara zuwa ga ta sa wani abin da zai cire mata hamami, wanda zai rika tashi daga cikinta a dalilin wannan fitar jinin al'ada. So an ambaci miski domin shi ne mafi kyan turare da suke amfani da shi, amma idan mutum bai samu ba, to ba za a ce ba zai amfani da wani ba. Kowane turare ma wanda zai biya masa irin wannan bukata zai iya amfani da shi, saboda haka ba wai shi miski din ko turaren miski din sharadi ba ne. An dai gaya mata ne wani abu wanda yawanci mata sukan yi amfani da shi a lokacin, don haka idan ya samu, in bai samu ba, sai ya amfani da kowane irin turare.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, mace ce ta haihu sai jini ya dauke mata a kwana 20 bayan ta yi kwana 50 sai ya dawo, shin malam jinin al'ada ne wannan ko kuwa na haihuwa?
To kamar yadda muka sha faɗa, hadisi mafi inganci wanda aka rawaito dangane da jinin al'adar mata, hadisin Ummu Salama, yana nuna cewa mata a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama mafi yawan abinda suke zama, wato suke dadewa suna yi na jinin biki shine kwana 40. So da in ya wuce kwana 40, to ya zama ba jinin biki ba, bisa zance mafi inganci. Akwai zancen da yake cikin maganganun malami wanda yake cewa har kwana 60, amma dai zancen da nasi karara ya fito ya goya wa baya shine cewa mafi tsawon lokacin jinin biki shine kwana 40. Don haka idan ta wuce kwana 40, to sai dai ko jinin al'ada zai iya dawo mata, in kuma ba jinin al'ada ba ne, wato ta gan shi da wata sifa da wata kama wacce ba ta jinin al'ada ba, to ya zama jinin larura ne, sai ta gaggauta ganin likita domin a samu maganin wannan. Amma in ba haka ba, to zai iya zama al'ada ce ta dawo, wannan ba wani abu ba ne.
Na'am. Sai tambayar da take cewa malam, ina neman ƙarin bayani akan ayar da ke cewa lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun.
Allah ta'ala ya faɗi wannan a cikin suratu Ali Imran, lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim. Wato lan tanalu birra, ba za ku samu shiga aljanna ba, ko ba za ku samu abinda kuke bukata a gurin Allah na alkhair alkhairatai ba, hatta tunfiqu mimma tuhibbun, har sai kun ciyar daga abinda kuke so. Wa ma tunfiqu min shay'in, duk abinda za ku ciyar, fa inna Allaha bihi alim, to Allah yana sanar da shi. Wannan ayar tana nuna mana cewa mutumin duk da zai dauki wani abu ya bayar sadaka ko ya bayar fi sabilillah, to ya kamata ya bayar da abin da yake so, ba abin da shi ma ya gaji da shi ba, ba abin da shi ma ta kai yake ba. Wato yana kokarin ya ga yadda zai kubuta daga wannan abun ya dame shi. To wannan ba ciyarwa bace fi sabilillah. Sadaka fi sabilillah shine ka bada abu kana so. Allah ta'ala yana cewa يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث تنفقون منه ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. Allah ta'ala yake cewa ya ku wadanda suka yi imani ku ciyar daga dadadan abubuwan da ku da muka azurta ku da shi da daga dadadan abubuwan da kuka nemo wato kyawawa dadada abubuwan da kuke so wanda kuka je kuka nemo wa kanku da abinda muka fitar muku da shi daga ƙasa wala tatayammamul khabisa tunfiquna minhu kada ku nufi wani abu wanda yake ba mai kyau ba wani abu wanda yake ba mai dadi ba ku ce shi za ku bayar za ku yi sadaka da shi walastum bi akhizihi koda za a ba ku irin wannan ba za ku taba yadda ku karba ba illa an tagu mai dofi sai dai idan za ku rinsa ido kawai ku karba dan jin kuna jin kunya amma haka kawai ba za ku yadda ku karbi wannan ba to kuma in kun tashi bayarwa ku bayar da wanda kuke so shi yasa a cikin sifofin mutanen da a cikin sifofin aikin alkhairi da Allah ta'ala ya faɗa sai cewa atal mala ala hubbihi mutun ya bayar da dukiya akan yana so wato yana so amma ya dauka ya bayar to wannan shine ita ce ikanin sadaka ita ce ikanin kyauta ko ciyarwa wanda Allah ta'ala yake bukata shi yasa a wani guri Allah ta'ala yake cewa tu'muna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira wato suna ciyar da abinci ala hubbihi duk da suna so don haka ka dauki abinda kake so ka bayar wannan shine sadaka shi yasa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayanin sadaka yace an tasaddaqa wa anta sahihun shahih ta'mal al-ghina wa takhsha al-faqr an tasaddaqa wa anta sahihun shahih wato ka bada abinka sadaka alhalin kana cike da lafiyarka wato ba cikin rashin lafiya ba kaga kana ganin ka zo mutuwa kace to a dauki kudi kaza a rinka gina kaza ko ai sadaka da shi ko ai kaza bayan kaga mutuwa ta zo maka kana cikin koshin lafiyarka sannan kuma wa anta shahih kana matsalancin bukatar kudin ko san kudin ko mamakon kudin amma ka cire abin daga zuciyarka ka dauka ka bayar ta'malul gina kana so ka tara kudi wa takshal faqar kana tsoron talauci a daidai wannan lokacin da kake cikin irin wannan yanayi ka dau dukiyarka ka bayar to wannan shine ake nufi da sadaka ta hakika ba sai ka bari lokacin mutuwa ta zo maka ba sannan karka cewa abawa na kaza abawa na kaza abawa na kaza tare da cewa wannan dukiyar karshe da mun za ta zama tawana din ce tunda za ta koma ga hannun magada kai dai ba idan ce za ka tafi lahira ba shi yasa wannan aya tana kiran masu abun hannun su da su bayar da abun hannun su yayin da suke san abun suke sha'awar abun ba su bayar da abin da su ma sun gaji da shi ba su ma suna neman yadda za su yi su kubuta da shi ya zama musu shara to wannan ba irin wannan sadakar Allah yake bukata ba shi yasa ce lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun
na'am sai tambayar da take cewa malam ayi mun bayani game da innamal a'malu binniyat
to wannan hadisi ne wanda Bukhari da Muslim suka rawaito daga Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhu annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa wato dukkan wani aiki ba zai yiwu ba sai da niyya kuma duk mutum yana samun sakamako gwargwadon niyyarsa ne wato sakamakonsa yana kasancewa gwargwadon niyyarsa wannan hadisi kusan babu wani babi daga cikin babubukan fiqhu ibada face ya shiga ciki babu ma wani aiki da mutum zai yi alhalin yana da hankalinsa yana cikin zabinsa ba tilasta shi aka yi ba ba bacci yake ba babu aikin da mutum ba zai yi ba tare da niyya ba sai dai niyyar nan ko ta zama mai kyau ce ko ta zama mai kyau idan ta zama mai kyau ce to wannan niyyar ita za ta cece shi a gurin Allah kuma aikin ya zama karɓaɓɓe a gurin Allah idan ya dace da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam in ya zama niyyarsa ba ta da kyau ya yi ne ko don wani abu na duniya ko don riya ko don a ce ya iya ko kaza ba don Allah ba to ko da aikin ya zama mai kyau ne to wannan niyyar tashi mara kyau ta bata aikin nashi shi yasa niyya tana da muhimmanci kwarai a aikin mutum idan mutum yake kyakkyawan niyya ya aikata aiki kyakkyawa wanda Allah ta'ala ya yi umarni da shi ko manzonsa sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da shi to zai samu ladansa cikakke a gurin Allah wanda ya yi niyyar kyakkyawan niyya sai ya kuskure bai kuma dace ba wajen aikin nashi wato yayi abin ba daidai ba amma da kyakkyawan niyya ya so yayi wato kyakkyawan niyya tana tattare da shi a lokacin amma kuma bai dace da yadda ake so ayi abin ba to Allah ta'ala zai bashi ladan niyyarsa kuma ya gafarta masa zunubinsa wanda kuma yayi kyakkyawan niyya wato wanda yayi mummunan niyya sannan yayi aiki da yake kyakkyawa amma aikin niyyar tashi mummuna war yayi niyya yayi niyyar riya yayi sallah ko yayi niyyar riya yayi azumi ko yayi niyyar riya yayi haji kaga niyyar ba ta da kyau amma aikin da aka ce ayi aikin da yayi aiki ne da aka ce ayi to wannan niyyar sa ba sa masa aikin sa ko kuma yayi niyya wacce take mummuna kuma aikin ma mummuna babu shakka wannan yayi hasara ya tabe 100%. Saboda haka ita niyya tana da muhimmanci kwarai da gaske a rayuwar mutum. Niyya iri biyu ce, akwai niyyar da ake nufi da ita ake nufin ikhlasi da ita, ba ce niyya ana nufin ikhlasi wato kai dan Allah ba dan wani ba. Akwai kuma niyya wacce ita ce ka san ibadar da kake yi, yayin da ka zo sallar azhar ka san cewa azhar za ka yi ba na asar ba, ko ka zo sallar isha'i ka san isha'i ce kake ba asuba ba. To wannan ita kuma niyya ce wacce ita ce malaman fiqh suke magana akan ta, shine tanwizul ibadati ba'daha ba. Amma niyyar da take ikhlasi kuma ta kuma wannan wani abu ne kari akan waccan, shine kai abu dan Allah ba dan wani abu ba, ba dan wani abu da zaka samu na duniya ba. Saboda haka hadisi ne babba mai muhimmanci kurai da malamai suke ta sharhi akan sa, suke ta bayani akan sa, bayani wanda yake mai fadi. Don haka sai dai mu dan takaita yadda mutum zai fahimci abin da yake nufi, amma bayani akan wannan hadisi bayani ne wanda yana da tsawo, saboda babu wani babi daga cikin babubbukan ibada face sai ka ji maganar niyya ta fito.
Na'am. Sai tambayar Ali Ahmad Musa Gagi ya ce, malam ayi mun bai karin bayani akan wannan aya, innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitab wa yashtaruna bihi samanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi budunihim na
karakata.
Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim an-nar
ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar
fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim.
Sufa karanta ta la ya'kuluna fi butunihim illa an-nar ko illa.
Na'am. Innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitab wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim.
Wannan aya ce daga cikin ayoyin suratul Baqara, wadda Allah ta'ala yake cewa a cikin ta, innal ladhina yaktubuna ma anzala Allahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhum Allahu yawm al-qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim. Wato Ubangiji ta'ala yake cewa innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu minal kitabi, wadanda suke koye abinda Allah ta'ala ya saukar na littafi. Allah ta'ala yana magana akan waɗanda Allah ta'ala ya ba su ilimin littafi, kamar Yahudu da Allah ta'ala ya ba su ilimin At-Taura, amma har kullun suke kokarin su boye abin da yake cikin At-Taura na gaskiya, musamman ma abin da yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama gaskiya ne zai bayyana, kuma ga sunan shi Muhammad. Allah ta'ala zai ɗauko shi a ƙarshen zamani, zai fito daga cikin ƙabilar Larabawa, zai yi kira zuwa ga tauhidi. At-Taura ta zo da waɗannan bayanai, to amma su har kullun suna kokarin su ga sun boye wannan, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, lalle wani bangare daga cikin su suna boye gaskiya alhalin sun sani. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun, sun san gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su, amma wani bangare daga cikin su yana boye gaskiya alhalin suna sani. Saboda haka Allah ta'ala yana fadar irin azaba da narko da ya tanadar wa irin waɗannan mutane, da su da dukkan wani wanda yake da aiki irin nasu, wato wanda zai karanta abu na gaskiya a cikin littafin Allah amma ya kokarin jannewa ya kokarin boyewa ya kiyarda mutane su sani Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab wadan lalle wadanda suke boye abinda Allah ya saukar na littafi wato irin hukuncen da Allah ta'ala ya saukar a cikin littafin sa suke kokarin su ga sun boye kada mutane su sani innal ladina yaktumuna ma anzalallahu min alkitab wa yashtaruna bihi samanan qalila suke kokarin su canza shi da wani dan kudi kadan wato a ba su wani abu na rashawa na cin hanci dan su boye ko su canza abin da Allah ta'ala ya faɗa na gaskiya cikin littafin sa kamar malaman da za a ba wa kudi su faɗi hukuncin ƙarya ko su canza hukuncin Allah wato ko alƙalin da za a ba shi rashawa yayi hukunci sabanin yadda Allah ta'ala ya ce ayi sabanin abin da yake adalci ne saboda ya karbi kudi to kaga abinda zai karba komai yawan sa a gurin Allah dan abu ne kankani a gurin Allah tunda dai karshen sa dai komai yawan sa nan zai mutu ya bashi kuma zai je ya gamu da sakamako da ukuba wacce take ta har abada ko ukuba da tafi girma daga abinda aka bashi saboda ka ita duniya in ita gaba ɗaya aka bawa mutum a matsayin rashawa ko cin hanci to a gurin Allah kadan ne bata taka karata kariya ba shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa law kanat ad-dunya ta'dilu inda Allah janaha ba'udha ma saqal kafiru minha sharbata ma da a ce duniya a gurin Allah tana daidai wato tayi daidai da fiffiken sauro to da bai shayar da kafiri makwarwa ɗaya ta ruwa ba wato da a ce tana da darajar fiffiken sauro to kafiri ba zai samu makwarwa ta ɗaya ta ruwa ya sha ba to saboda ba ta da wannan daraja sai a bashi ma fiye da yadda aka ba mu mu'mini to Allah ta'ala ya ce to duk abin da suke karba dan kadan dan kudi ne kadan a nan duniya wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah kuma Allah ta'ala ba zai yi musu magana ranar gobe kiyama ba anan ba ana nufin Allah ta'ala ba zai musu magana kwata-kwata ba a'a za yi musu tambayoyi fa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun Allah ya ce tabbas sai ya tambaye su game da abin da suke aikatawa don haka akwai maganar zargi akwai maganar wato tuhuma wanda Allah ta'ala zai musu da hisabi da zai musu mai tsanani wala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin nace sai mun tambayi waɗanda duk muka aiko wa manzanni su ma manzannin sai mun musu tambayoyi don haka akwai magana ta tambaya ta zargi da Allah ta'ala zai ma waɗannan tambayar da ba za musu ba ko magana da ba za musu ba ita ce magana ta karramawa magana ta girmamawa wannan ba za su same ta ba shine wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba ta hanyar yayi musu afuwa ya yafe musu laifukan da suka yi wala hum azabun alim suna da azaba mai radadi shi kaga wannan aya ba karamin wato jan kunne bane da tsoratarwa da firgitarwa ga dukkan waɗanda suke karanta abinda Allah ta'ala ya saukar na alkur'ani ko kuma suke karanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani na sunnar sa dangane da gaskiya kuma suke boyewa ba sa son a sani kuma ba sa son a sanar to babu shakka za su shiga karkashin wannan narko da Allah ta'ala yake faɗa a cikin wannan aya Allah yake shi amin
sai tambayar da take cewa wadda ta fito daga Najib Abubakar Tumfati yace malam menene hukuncin maganar da ma wasu ke cewa wai shari'a sabanin hankali
to wannan magana ba daidai bace shari'a wato alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa zuwa da abin da ya saba wa hankali sai dai abin da zai dima mutu hankali akwai bambanci tsakanin hankalinka ya dima wuce da kuma ya saba wa hankalin in aka ce ya saba wa hankali ma'ana abin da yazo a cikin shari'a to kwata-kwata hankali ba zai fahimce shi ba wannan shine ake nufi ya saba wa to kuma babu irin wannan alqur'ani babu irin wannan a sunna babu irin wannan a shari'a amma abin da zai dima wuta ka shine ka kasa ganewa a lokacin da aka ka karanta amma idan aka yi maka bayani aka yi maka wato shimfiɗa filla-filla to zaka fahimci inda abin ya sa gaba wannan shine abin da alqur'ani yake zuwa da shi zai zo da abin da farko kanka zai daure ya haka a ce mutum in aka yanke masa hannu a biya shi diya cikakkiya amma in ya saci rubu'u dinar abin da yake rubu'in dinari ne kuma a yanke hannu wato can ya sa an yanke masa hannu, wato an yi ganganci, aka wani ya ganganci cikin fushi ya yanke mu wani hannunsa, to za a bashi raƙuma 100. Sai aka ce to kuma ya saci wani abin da bai wuce watakila rago ba ko wata kuya, wuce rubu dinari ba, kuma an yanke hannun. To hannun nan ya aka yi da can yayi daraja, nan kuma ya zama bai da daraja. To takila hankalin mutum ya ainihin ruda shi anan. To amma in ya tsaya yayi tunanin cewa lokacin da aka ce a bada raƙumi 100 a kansa, wato an yi haka ne saboda darajarsa a lokacin yana da daraja, domin bai zalunci kowa ba, bai cuci kowa ba, bai taɓa haƙƙin kowa ba, saboda haka sai ya zama yana da kima. A yayin da ya zama yana ɗauke-ɗauke, yana sata, yana taɓa kayan mutane, yana zalunci, yana cuta, sai duk darajarsa ta kimarsa ta zube, darajarsa ta karye, shi ne sai ya dawo ba shi da kima, ko rubu dinar ma aka iya taɓa za a iya yanke shi. To kaga wannan in ka tsaya kai tunani sai ka gane cewa to akwai hikima a nan. Sannan aka yanke wannan hannu guda ɗaya, to mutane da yawa za su samu kuɓuta, dukiyar dukiyoyin jama'a da yawa za su kuɓuta. Wato a nan yanke hannun an yi shi ne saboda a samu al'umma ta dukiyarta ta samu ta zauna lafiya, al'umma ita ma ta zauna lafiya. Ashe kaga a nan saboda kare mutuncin al'umma da dukiyar al'umma ne aka yadda a sanar da hannun. Don haka muƙabilinta shi ne zaman lafiyar al'umma da zaman dukiyarsu lafiya lau, ba tare da an taɓa musu ba. Saboda kaga ashe wannan shi ya sa a can hannun ya yi daraja, nan kuma ya ƙin daraja. Amma a ce shari'a ta saɓa wa hankali, wannan ya saɓa wa abin da Allah ta'ala ya yi ta nuna mana a cikin Alƙur'ani, cewa duk ayoyin da ya saukar da irin hukunce-hukuncen da ya saukar, Ubangiji ta'ala yana jingina, wato yana kiran masu hankali cewa su hankalta, bi ulil albab la'allakum ta'qilun, bi ulil nuha ga masu hankali, ko kwa hankalta la'allakum tatafakkarun, afala yatafakkarun afala yatadabbaruna alqur'ana walau kana min inda ghayri llahi lawajadu fihi ikhtilafan katira, afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin aqfalaha, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima anzalna alayka hadha alqur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin. Don haka al-Qur'ani ya zo da irin waɗannan bayanai waɗanda suke nuna cewa abinda Allah ta'ala ya saukar a cikin al-Qur'ani ya saukar shi ne da hikima, domin mutane su yi tadabburi, su yi tintintini, cewa tilka al-amsalu nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun, cewa waɗannan misalai ne muke bayarwa a cikin al-Qur'ani, babu mai hankaltar su sai masu ilimi. Dan wuta a cikin wuta za su rika nadama suna cewa law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, su rika cewa da a ce muna da hankali ko mun hankalta, mun saurara ko mun hankalta, da ba za mu zama yan wuta ba. Don haka Alqur'ani ya ta nuna cewa hankali shine kusan abinda aiki da shi zai sa mutum ya fahimci abinda Alqur'ani ya zo da shi da abinda sunna ta zo da shi. To da a ce abinda Alqur'ani ya zo da shi zai saba wa hankali, sai ya zama kuma babu hikima a yi maganar cewa mutum ya yi tunani da kwakwalwarsa, ko ya hankalta da tunaninsa, ko ya yi tunani akan abinda Allah ya saukar, zai zama babu wani hikimar fadar haka. Ana gaya wa mutum haka sai ya ce to ai abinda ake fada ya saba wa hankali, saboda Alqur'ani baya saba wa hankali, sai dai ya zo da abinda zai dima wata hankali. Don haka wannan magana da ake yi ba daidai ake yin ta ba.
Na'am. Sai tambayar Abba Ahmad ya ce, malam menene li'ani?
To li'ani mun sha bayanin sa akan nan. Li'ani shine lokacin da mace za ta zo da ɗa, wato ta haihu, mijinta ya ce bai yarda da wannan ɗan cewa ɗansa bane, kuma babu wasu shaidu da suke tabbatar da cewa an same ta da laifin zina. Tana ɗakinsa a matsayin matarsa ta aure, ta haihu, sai shi bai yarda wannan ɗansa ba ne. To da aka samu wannan, sai a yi li'ani, shi ne a je gaban alƙali ya nemi ita ta yi rantsuwa, shi ya rantsuwa. Ita ta yi rantsuwa cewa wannan abin da ta zo da shi ba dan sa bane, cewa shi gaskiya yake fada wannan abin da tazo da shi ba dan ya rantsuwa guda hudu ta cikonta hudu ya cike cewa Allah ya tsine masa idan har cewa ita gaskiya take kai cewa dan sa ne. Sannan ita ma ta rantsuwa hudu ta rantsi da Allah cewa wannan dan nasa ne, sau ɗaya sau biyu sau hudu a ta biyar ta ce Allah ya yi fushi da ita idan har wato gaskiya yake faɗa abin da yake cewa wato yake tuhumarta da shi. To idan aka yi wannan shi kenan sai alƙali ya raba auren, kuma rabuwa ta har abada babu komai. Rabuwa ta li'ani shi ne rabuwa ta har abada, kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib la sabila laka ilaiha, Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhib, sai ba kada hanyar kuma da zaka sake dawo da ita, amma Allah ya san cewa ɗayan ku ne ɗaya ƙarya yake, ko dai ita ko kai, tunda ba zai yi ba duka, shi ya ce ta yi zina ita ta ce ba ta yi ba, kuma dai ya zama gaskiya suka faɗa, dole ɗaya ƙarya ya faɗa. To amma tunda sun yi wannan rantsuwar kamar yadda aka buƙata shi kowa ya yi, to shi kenan sun rabu kuma har abada, babu maganar asasan ta nan gaba ta koma. Sannan kuma wannan ɗan ba za a jingina masa ba, wato ba za a ce ɗansa ba ne, tunda ya kore wa kansa wannan ɗan, a ce ba ɗansa ba ne, to ba za a jingina masa ba, sannan kuma ba zai ci gadansa ba. To wannan shi ne ake cewa li'ani a taƙaice.
Na'am. Sai tambayar da ta fito daga Ya'u ya ce, malam, tsakanin haɗa ƙafafuwa da kafaɗu a cikin sallah wajen daidaita sahu a sallar jam'i, wanne ne daidai? Domin jama'a suna ɗaukar ra'ayin cewa a wajen haɗa sahu maimakon bin son zuciyarsu.
To abinda ake nufi da haɗa sahu shi ne da kafaɗa zama sun yi saiti, wato kada wani kafaɗarsa ta yi ciki wani ta yi waje, ko wani ya juya kafaɗarsa, kamar yadda za ka ga wasu sun an shiga sahu an matse juna, wani ya kaga ya bankara kusan ma kamar ya kauce wa alƙibla. To wannan ba shi ne ake cikin abin nan haɗa kafaɗa ba. Haɗa kafaɗa shi ne su zama suna saiti da juna, inda an san baya da za a yi kafaɗo wani kafaɗarsa sama take, wani gajere ne, wani dogo ne, daga baya da za a yi su haɗu, amma suka zama saiti da juna, to wannan shi ne abin da ake bukata. Sannan gwiwoyinsu su ma zama saiti da juna, sannan digadigansu kuma su haɗu, wato su miƙe digadigansu ta yadda yatsun ƙafa su zai kalli alƙibla, kada su yi tsayuwa haka kamar wani magirbi wanda yatsunsu za su kalli kudu da arewa, sa yatsunsu su kalli alƙibla ta yadda za a samu digadigansu su ma sun yi saiti sun abin nan. Wannan shi ne abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, kamar yadda yake cikin Sahih Bukhari hadisin Anas da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce sawu sufufakum wa tarasu fa inni arakum min wara'i dhahri, wato ku daidaita sahunku, ku yi sahu, ku cika sahunku, ku daidaita shi, ina ganin ku ta bayana, wato yadda nake ganin ku yanzu haka, to a ba in na juya ma ina iya ganin ku tana. Wannan wata mu'jiza ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam da take kasancewa a yayin da yake salla yana ganin waɗanda suke bayansa. Hadisin Nu'man ibn Bashir wanda yana cikin Sunan Abi Dawud da Sahih Ibn Hibban, wanda shi ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya fito ya gaya wa sahabbansa cewa su haɗa sahunsu. Nu'man ibn Bashir yake cewa sai in ga ɗayanmu yana haɗa kafarsa da kafaɗar ɗan uwansa, yana haɗa gwiwarsa da gwiwar ɗan uwansa, yana haɗa diddigensa da diddigen ɗan uwansa. To wannan shine haɗa sahu kamar yadda sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimta. Don haka ba daidai bane a samu a sahu an bar wato tazara tsakanin mutum da mutum, ko mutum yaji cewa shi ba zai iya yadda ba wani ya kafarsa ta taba tashi ko jikinsa ya taba nashi, kamar yadda wasu suke irin wannan. To babu shakka wannan aikin masu girman kai ne, kuma duk sanda aka samu irin wannan, to kuma an bawa shaidan wata kafa ne da zai shigo ya sawa mutane wasu wasi a cikin zuciyarsu, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tasawwuna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum latusawwunna sufufakum, lalle ku haɗa sahunku. ku daidaita sahunku ko Allah ta'ala ya sassaba tsakanin zukatanku to ta yadda za a yi zukatanku su zama ba a hada ba shi yasa wasu malamai suka ce aikin da mutane suke yi na ibada kamar musamman hada sahu a sallah yana da tasiri wajen hada kawunansu wato koda wajen sallah koda cikin rayuwarsu ta yau da kullun ya zama kansu a hade yake zuciyarsu ta zama kamar zuciyar mutum daya ba wanda yake kullatar wani daga gaba ko hasada ko tunanin keta amma idan har suka zama ba sa hada sahu in sun zo a sahu kowa yana tsaye wasa shi kadai yana cin gashin kansa ba ya da alaka da na kusa da shi ko yana dan jajjanye masa to wannan zai haddasa musu sabani a tsakanin su ma a rayuwarsu ka samu wannan baya jituwa da wancan wancan yana jin haushin wannan wannan yana kullatar wannan a dalilin wannan rashin hada sahu din shi kaga duk wani abu na ibada da Allah ta'ala zai ce mutun yayi to yana da tasiri kuma wajen ainihin saisaita rayuwar ta al'umma din da zarar suka bar wannan to kuma wannan zai tasiri wajen rayuwarsu ta samu matsala a samu rashin fahimtar juna da rashin jituwa da ainihin kullatar juna da hasada da gaba a cikin al'umma saboda hada sahu ba shakka abu ne wanda yake muhimmanci kwarai a cikin sallah
to alhamdulillah masu sauraro anan muka kawo karshen wannan shiri namu na fatoyin rahama a yau da haka za a iya aiko mana da sakonnin tambayoyi kamar yadda aka saba ta lambar